‘yan kasa da hukuma.
Ka ja ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yaushi ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallogar zambo ne, mai yin wannan la’ananne ne.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan kasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Zuwa ka nake mana ba mu da lafiya, ga ɗinkin mutane, ga kayan mu cikin firiji, ina batawa.
Gaskiya sha'anin dumson nan mu ya shafe mu kuma ya addabe mu, saboda mu teloli ne mun karbi kayan mutane. To in ba wuta ya za kai kai ai, kuma cikin azumi ake.
Kusan wata biyu kenan, ko da yaushe idan na dawo gida daga dare nakan iya tarar cewar babu wuta.
Ke dai muna kiran gwamnati ne ya bari mu san gaskiyar da ke ciki.
Yau shirin na kasar Ghana domin bibiyar korafin ‘yan kasar kan taɓarɓarewar hasken lantarki da ke barazana ga ‘yancin walwala da tattalin arzikin masu sana’o’i a sassa daban-daban na kasar. A dakace mu.
Afirka mutum ne ‘yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilimi tatacce.
Masu ware kasashe masu tasowa da waɗanda ke fafutukar kama tafarkin ci gaba na ci gaba da fuskantar ƙalubalen makamashi da hasken lantarki. Wannan na faruwa ne duk da cewa makamashi da hasken lantarki a wannan zamani suke juya akalar rayuwar bil'adama a yanzu, walau a birni ko kuma a yankunan karkara. Sai dai lamarin baya rasa alaka da yadda makamashi ko kuma hasken lantarki ke tasiri akan kusan kowanne fanni na rayuwar jama'a, kama daga sha'anin ilimi, kiwon lafiya, harkokin sufuri, tattalin arziki da masana'antu, da kuma aikin noma da sauran bangarori. Yayin da wannan batu na ƙalubalen lantarki ya zama ruwan dare a ƙasashe irin su Nigeria, inda ma matsalar ke ma neman zama jiki ga 'yan ƙasar. A ƙasar Ghana kuwa da ke makwabtaka da ita Najeriya, yanzu ne ƙalubalen ya kunno kai. Yanzu haka dai 'yan ƙasar ta Ghana sun fara nuna damuwarsu ainin dangane da wannan yanayi da suka ce na tauye haƙoƙinsu na walwala da sha'anin tattalin arzikin yau da kullum. Abokin aiki Idris Abdullah ya bibiyi wannan batu kuma ga rahoton da ya haɗa mana.
Yawan katsewar wutar lantarki a Ghana da aka fi sani da dumso ya zama ruwan dare a cikin 'yan makonnin nan, wanda hakan yake kawo cikas ga rayuwar 'yan ƙasa a harkokinsu na yau da kullum, musamman ɓangaren sana'ar da ke ba su abin da suke sawa a bakin salati.
Sunana Alhaji Bayawa na Dojiri Zango. Sawan dangane da batun kashe-kashen wuta da ake mana, da muke cewa dumso-dumso, ma'ana a kashe a kunna a cikin yaren Ghana. Kowane rana in ba ida safe wurin 12 hours ba, an yi da daddare 12 hours, ma'ana awa 12, haka ake mana. Da dama firiji kaji ya bata, ka gani ko, haka mutane ke kawo korafi na batun, masu sa nama firiji su ce nama duka ya rube, wasu kuma su ce TV ya kone, da sauran magagari. Ce dai muna kiran gwamnati ne ya bari mu san gaskiyar da ke ciki, aso ai muna koda timetable ko ana bayayya. Ka gani wannan in ka san kamar yau an dauke maka wuta ka tsira, ka san da zaka shirya kayan ka ko?
Ni ce Adama Safiyan Bawa, mai lakabi Madukuni. Ina magana daga Dakuma. Mu Dakuma dai ba mu da wasa da light off. Ba mu bakwai daya ba mu da light off ba. Ai ana ya kashe muna wuta tun da safe, ce dare sannan a kawo muna. Wata rana ma mu kwana da shi. To mu kuma muna aikin dinki, mu masu dinki ne. Gashi lokacin azumi kuma ya kai, an fara mun da lafiya kuma yanzu haka nake gane ba mu da lafiya, ga dinkin mutane, ga kayan mu cikin firiji, ina batawa. Isa saboda Allah da Annabi, muna roko ECG su duba muna, su gyara muna, lokacin mu ke gamo ma.
Ni dan jarida ne wanda nake fita kasuban fari kana kuma an dawo dare, amma kusan wata biyu kenan, ko da yaushe idan na dawo gida daga dare nakan iya tarar cewar babu wuta. Wata sa'in zo in tarar akwai wutar lantarki, amma daga nan awa biyu sai ka ji an dauke, kuma ka dauke sai asuba. Hakan na sa nazari da wasu abubuwa na more rayuwa ba ma samu. Ni dan kaina ya janyo matsaloli da yawa, saboda ba na iya tsara rayuwa ta kamar yadda nake kakaye guga kai wannan duk yanzu abubuwa ya rinca, ba za ka san yadda za a kai ba. To a bisa hakan yana addaba mu. sosai sosai musamman cewar kasar Ghana kamar yadda aka sani ba kasafai bane ake daukin wutar lantarki.
Ni ne mai Kano jikan Mallam Sharbutu a kasar Ghana Accra sabon Zango. Gaskiya sha'anin dumson nan mu ya shafe mu kuma ya addabe mu saboda mu teloli ne mun karbi kayan mutane tiya haka mun kwana ba wuta kaga kenan idan kai wa mutum alƙawari ya kamata a ce ka cika to in ba wuta ya za kai kai ai kuma cikin azumi ake za mu yi kayan mutane za su yi sallah da shi kuma ECG don Allah don Annabi su yi kokari don ni ina san wuta ko da yaushe ina biya kuma idza tunda ina biya kuma da su bani haƙƙi na nima na wutan nima in samu yi aiki da shi saboda aikin nan kusan daga shekara sai shekara sa don Allah ina kira wa gwamnati ya muna wani abu akai saboda Allah
amanta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumatsanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so yuna an daina.
Kamar yadda aka saba a baya idan an samu matsala irin hakan hukumar na shirya jadawalin rabon wutar lantarki yadda kowa zai san lokacin da za a dauki wuta da lokacin da akwai domin hakan zai taimakawa al'umma da masana'antu tsara harkokin su yadda ya kamata amma sai ya kasance a wannan karan babu wannan jadawali domin hukumar na ganin bai kai ga hakan ba kamar yadda shugaban hukumar bada wutar lantarki na Ghana ECG Samuel Muhammad ce
as a company we are not that callous that we will be going into a load shedding and we will not give the time.
Matsayin mu na kamfani bamu kasance waɗanda ba su da tausayi ba. Za mu fara ɗauke wuta na rage nauyi ba tare da mun bada jadawalin lokaci ba yadda kowa zai tsara harkokinsa yadda ya kamata. A'a ko kaɗan batu ne dai na gyare-gyaren injina wanda ya zarce kima kuma muna bada haƙuri akan haka. Sai dai memba mai daraja a kwamitin makamashi na majalisar dokoki kuma tsohon ministan makamashi Mr. John Dinapo ya yi ikirarin cewa matsalar makamashi da ake fama da shi a yanzu matsala ce ta kuɗi ba ta gyare-gyaren transformer ba.
It appears based on information available to us that the power sector is collapsed since 2nd February. We are talking of about 1 month now. There's been persistent and constant.
Ya tabbata duka da bayanan da muke da su. Bangaren wutar lantarki a kasar nan yana dunkushewa tun daga ranar 2 ga watan Fabrairu kimanin wata guda yanzu. An sami yawan ɗauke wutar lantarki domin rage nauyi daga kamfanin nukan makamashi kuma a kullum ƙaruwa yake. Ya ƙara da cewa cikin bakin ciki zan iya tabbatar muku da cewa matsalar nan ba na injina bane amma na kuɗi ne. Shin ko me hukumar wutar lantarki na Ghana za ta ce game da matsalar ɗauke wutar lantarkin da ya addabi jama'a? A wata sanarwa da ta fitar ga kafofin yaɗa labarai ta bayyana halin da ake ciki da kuma tasirin hakan kan samar da wutar lantarki. Sanarwar ta ce hukumar wutar lantarki na Ghana na son sanar da abokan cinikayyarmu da sauran jama'a cewa ya zuwa yanzu an gano na'urorin rarraba transformer guda 630 a tsakanin al'ummomi a yankunan da muke gudanar da ayyukanmu su yi matuƙar cika fiye da kima saboda yawan mabukata. Hakan yasa ake samun fashewar fuse wanda yasa ake samun katsewar wuta musamman a lokacin da aka fi yawan amfani da wuta wato karfe 7 zuwa 11 na dare. Muna so mu tabbatar wa abokan cinikayyarmu mu cewa ana ci gaba da inganta transformer da wasu gyare-gyare da za su ƙara tabbatar da ingantaccen wutar lantarki. Muna ci gaba da neman goyon baya da ƙarin haƙurinku yayin da muke aiki don inganta tsarin rarraba wutar lantarki. Sanarwar da hukumar bada wutar lantarki na Ghana ta fitar kenan ga al'umma game da abin da ke faruwa. Kamar yadda masana suka ce, yana daga cikin hanyoyin magance matsalar makamashi a Ghana a zuba hannun jari kan makamashin da ake iya sabuntawa, wato kamar hasken rana, iska da kuma makamashin hydro. Hakan zai taimaka wajen rage dogaron da kasar ke da shi kan albarkatun mai da kuma inganta tsaron makamashi kamar yadda masani akan makamashi wato engineer Amfonsa Abadio ce.
We have believed that the conventional source, the primary source of energy that God gave us was oil, but we are getting to see that it's in the sun.
Yace muna tunanin cewa tushen makamashi na farko da Allah ya bamu shi ne man fetur, amma yanzu muna ganin cewa yana cikin hasken rana. Ya rage a gare mu da mu yi amfani da shi yadda ya kamata. Idan za mu iya zuwa ga hasken rana kuma mu yi dogaro da shi kadai, zai iya taimaka mana domin babu yadda za yi hasken rana ya kare. Wata mafita kuma da masana suka kara ita ce wato ƙarfafa hanyar amfani da na'urori da ba su jan wutar lantarki da yawa tare da matakan kiyaye makamashi a cikin masana'antu da gidaje.
To Allah kyauta. Masu saurare ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan. Sai makon gobe dan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Idris Abdalla Bako, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura.